This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan dare, da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumi tare da Muhammad Hafiz Babalu da sauran abokan aiki. Muka sake da muku da wani shirin a daren yau Litinin 23 ga watan Disamba shekarar 2024. A cikin shirin za a ce sojojin Najeriya sun cafke wasu ɗan awarin ƙasar kamar masu neman ɓallewa hudu. Haka kuma za a ce yayin da bukukuwan Kirismati ke karatowa, wasu 'yan Najeriya sun bayyana ayoyinsu game da tashin farashin kayayyakin masarufi. Sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukumar Mahmud Ibrahim Kwar zai kamana. Sai kuma labaran wasanni da zai zo muku daga nan Washington DC. Amma fa duka sai mun fara shirin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar. Mutumin da ake zargi da harba shugaban inshorar lafiya na United Healthcare Al-Lahira ya ki amsa laifinsa a yau Litinin kan zargin kisan kai da ta'addanci a wata shari'ar jiha da ake yi ta daban, wacce ke gudana kafada da wata shari'a ta gwamnatin tarayya. Luigi Mangini, mai shekaru 26 da haihuwa, yana daure cikin sarka ne kuma ya zauna a wata kotun Manhattan, inda ya amfani da microphone don amsa cewa ba shi da laifi. A hukumance, lauyan gundumar Manhattan ya tuhume shi a makon da ya gabata da laifukan kisan kai da dama, ciki har da kisan kai a matsayin aikin ta'addanci. Masu gabatar da kara na gwamnatin tarayya sun riga sun gabatar da nasu tuhume-tuhume kan harbin da ya yi a bayyanarsa ta farko a shari'ar jihar New York a kotu. Tuhume-tuhumen kisan a kotun ta tarayya na iya kaiwa ga hukuncin kisa, yayin da hukunci mafi tsauri da za a yanke a matakin jiha shi ne ɗaurin rai da rai babu afuwa. Bangladesh ta aike da wata bukata ta musamman ga India da ya miƙa hambararriyar Prime Minister Sheikh Hasina, wacce ta gudu zuwa birnin New Delhi a watan Agustan da ya gabata, inda ake zanga-zangar da ɗalibai suka jagoranta, wacce ta kawo ƙarshen mulkinta na tsawon shekaru 15, a cewar mai ba da shawara kan harkokin wajen ƙasar. MD Tauhidi Hussein ya shaida wa manema labarai a ofishinsa da ke Dhaka cewa ƙasar ta aike da takardar diplomasiya ga ma'aikatar harkokin wajen India domin ta soke yar Hasina. Mun sanar da India game da bukatar mu ta dawo da ita don fuskantar shari'a, inji Hussein, sai dai bai yi ƙarin bayani ba. Ma'aikatar harkokin wajen India ta ce ta samu bukatar Bangladesh amma ba ta yi ƙarin bayani ba ita ma. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Joe Biden ya sassauta wa mutum 37 cikin 40 kan hukuncin kisa da gwamnatin tarayya ta yanke musu a baya, inda ya maida hukuncin na ɗaurin rai da rai makonni kaɗan kafin zababben shugaban ƙasar Donald Trump mai rajin ganin an faɗaɗa hukuncin kisa ya hau kan karagar mulki. A cikin wata sarwa da aka fitar a yau Litinin, Biden ya ce waɗannan sauye-sauye sun yi daidai da dakatarwar da gwamnatinsa ta sanya a kan aiwatar da hukuncin kisa na tarayya, amma banda waɗanda aka same su da laifi na ta'addanci da laifukan da ke da nasaba da nuna ƙiyayya. Dangane da Trump, wanda ya yi kamfe kan faɗaɗa amfani da hukuncin kisa, Biden ya ƙara da cewa a cikin kyawawan ayyuka ba zan iya ja da baya ba in bar sabuwar gwamnati ta ci gaba da aiwatar da hukuncin kisa da na dakatar ba. Kamfanonin ƙera kayan wasan yara na ƙasar Senegal na ƙara samun kasuwa gabanin Kirsimeti, inda masu sayar da kayayyakin ke fatan samun nasara a cinikayyar kayayyakin masu inganci da ke nuna al'adu da martabar ƙasar. Galibi musulmin Senegal na da al'ada mai ƙarfi da addinai daban-daban suka yi tarayya da juna, kuma suna jin daɗin bukukuwan juna. Bikin Kirsimeti misali ne a Dakar, babban birnin ƙasar, inda a cikin watan Disamba aka cika birnin da kayan ado da kasuwannin Kirsimeti da ke jawo iyalai masu neman kyaututtuka a wannan ƙasa ta yammacin Afirka. A shagon Kids Palace a Dakar, babban birnin ƙasar, shugabar kamfanin Fatimatu Diop ta ce kayan wasan yara suna sayuwa cikin sauri a tsakanin iyalai da ke son kayan wasan yara masu ilmantarwa da ke nuna al'adun ƙasar. A yau Litinin Prime Minister rikon Koriya a Lebanon Najib Mikati ya kai ziyara sansanonin dakarun kasar da kuma sansanonin dakarun wanzan da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya a kudancin kasar ta Lebanon, inda ya zagaya yankin da ya kamata sojojin Isra'ila da mayakan kungiyar Hezbollah su fice daga karkashin yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla kusan wata guda da ya gabata. Mikati ya yaba da rawar da dakarun wucin gadi na Majalisar Dinkin Duniya a kasar Lebanon UNIFIL ke takawa bayan ya gana da kwamandojin UNIFIL, ya kuma fara rangadin da ya kai a barukokin sojin kasar, ya kuma bayyana bukatar janye sojojin Isra'ila daga Lebanon. Yana mai cewa sojojin kasar sa za su iya gudanar da ayyukansu. Yarjejeniyar tsagaita wutar ta yi kira da aike da dakarun Lebanon zuwa kudancin kasar, yayin da dakarun Isra'ila da Hezbollah ke ficewa.
Muhammad Hafizu Abdullahi ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Madalla. Sojojin Najeriya sun cimke wasu ƴan awaren kasar Kumar hudu masu neman ballewa daga kasar da ke safaran makamai cikin kasar, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Hassan Maina kaina ya hado mana.
Rundunar sojojin Najeriya ta ce jami'anta sun tafke wasu ƴan awaren kasar Kamaru guda hudu masu rajin ballewa daga Jamhuriyar ta Kamaru don kafa kasar Ambazonia. Rundunar sashi na uku da ke Brigade na shida su ne suka tafke ƴan awaren a garin Takum da ke jihar Taraba. Mukaddashin Daraktan Sadarwa na Brigade na shida Captain Olabo Dende Oni ya ce an yi amfani da bayanan sirri wurin bin sawu tare da tafke ƴan awaren a wani hotel inda suke shakatawa. Binciken farko ya nuna cewar waɗannan ƴan awaren sun bayyana da bakinsu cewar su ne suke shigowa da miyagun makamai cikin Najeriya, inda suke musayar su da koko, abin kuma da ke ƙara hargitsa Najeriya. Masanin tsaro Dr. Kabir Adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaro.
An shaka mana da labarin cewa wannan kungiyar tawari na Ambazonia a Cameroon sukan yi kufi a wannan yankin ko ta ruwa, a yawanci ma dai ta ruwa ko ta wani hanyoyi daban, sannan daga nan suna iya kaiwa har Adamawa har abin da yafi haka ma, kuma da yake kasuwanci ne, ma'ana hanyoyin samun kuɗaɗe ne don su ringa samun hanyoyin ci gaba da hare-hare da suke kai ma gwamnatin can Cameroon. To duk inda suke samu kasuwa da na ababen suna iya, ma'ana za su iya kawo koko su sayi makamai ko wani bangaren mata haka nan. To a takaice dai abinda wannan yake nufi shine akwai buƙatar ita gwamnati ta ƙarfafa sa ido a wannan matsaloli da ke faruwa a ƙasashen waje. Kaga misali bancin na Cameroon din akwai na yankin Sahel, sannan akwai na Sudan duk da yake a cikin yankin Sahel ne, amma na Sudan din ya fita daban saboda munin da yake da shi da kuma yadda yake ga makamai suke shigowa hannun Najeriya.
Hafsa mai ritaya a rundunar sojojin Najeriya Win Commander Musa Isa Salman ya ce duk da ƴan Ambazonia na rigima ne da gwamnatin Kamaru, amma tabbas hayakin rikicin ka iya yi wa Najeriya illa.
As wato shi ta'addanci yawanci yakan talaka ne ko kuma yakan zauna da gindinsa ne idan su ƴan ta'addan suna iya shiga makwabta, wato kasashen da ke makwabta su je su, domin a can kasashen da suke makwabta kila yake ga cewa ba a san cewa ƴan ta'adda ba ne, daga nan za su iya kai hare-hare a kasashensu kamar yadda muke samu kaga ƴan Boko Haram da wasu manya-manyan mugayen ƴan ta'adda sukan yi, suna shiga da fice tsakaninmu da kasashen da ke makwabtaka da mu. Saboda haka dole kasashe su tashi tsaye, ko matsalan ta shafe su ko bata shafe su ba, idan ta shafi makwabtansu go su ba da gudunmawa wurin dakile shi, saboda kamar da ake cewa ba kuma girma makwabcin kai kama da wuta kai ma ka shafa mana ka ruwa.
Dr. Kabiru Adamu yace shigo da makamai daga kasashen waje na da babbar illa ga tsaron Najeriya.
Gane da illar barin irin haka ya ci gaba, kaga yanzu haka an waye gari a Najeriya ce kasar da tafi yawaitan irin wayannan makamai wanda bai kamata a ce suna hannun wayanda ba da iko su mallake su ba. Kama yadda muka sani shi wato yawan makamai shike ƙara rushe ko taɓarɓarewar tsaro a ƙasa.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gai da Hassan Maina kaina. A yayin da bukukuwan Kirsimeti ke ƙaratowa, ƴan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu game da tashin farashin kayayyaki na yau da kullum. A wata kasuwar shanu masu na'ar sun ce tsadar kuɗin masarufi ne sa farashin shanu ya tashi kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Hassan Umar Tambole ya hado mana.
A yayin da ya rage ƴan kwanaki kaɗan a yi bukukuwan Kirsimeti, na zagaya wasu kasuwannin Ibadan don jin yanda farashin kayayyaki da dabbobi yake.
Sana Alhaji Azika Bodin Ibadan, shanu bana kan akwai tsada amma kuma saboda yawan su dai masu saya suna dan samun rangwame.
Mai baki da hadin nan, kamar yanzu shi na nawa?
To wannan 700 an kasai shi ba a bari ba. Wanga kuma mai olin ga ₦1,100,000. Wannan ja ₦1,150,000.
To a can baya olin da mai baki da hadin nan kamar nawa ne farashin su?
Can bayan da an kai to ga da an kasai 700 iyakar ta 650, wanga ma da an kasai ₦1,100,000 iyakar ta ₦1,000,000, wannan kuma iyakar ta 950.
To me yasa shanu suka yi tsada?
Da ana dauko mota 700, yanzu ₦1,100,000 ka dauko ta. Da ana biyan sa guda ₦20,018, yanzu sai a yi lissafi sa guda ya dauki ₦42,000.
Umar Abubakar, sana'ar shinkafa da wake, kwano shinkafa muna sai sa ₦3,200, muna sai sa ₦2,600.
Ka han bukukuwan Kirsimeti su yi kusa, nawa kake sayar da kwanon shinkafa?
Ga shinkafa ta Arewa ta samu ƙarin naira 100, ita kuma wacce ta Dangote ta samu ragin naira 100. Ta Dangote da muna sai ta ₦3,300, amma yanzu ₦3,200 muke sayarwa.
To shi wake ya ja wancan fa?
Ja abin da yake, yana sai da ₦2,600, amma yanzu ₦2,500 muna sai sa ₦600.
To farin wake fa?
₦2,500 kwanon gari naira 1,000.
Aminu Muhammad daga Niger State. To kasuwan alhamdulillah sai dai mutane ba kuɗi.
To ba sai ne?
Ana sai.
To na ganin ga su duk manyan bursura ne.
To ana son manyan kuɗi ne babu.
Kamar wannan yana kai nawa?
Zai yi ₦150.
To wancan fa mai jan can?
Wannan zai yi ₦230.
To wannan mai bakin waya?
Wannan zai yi ₦250.
To me ya kawo tsada awaki musamman bursura?
To lokaci ne.
Kamar waɗanga bursura da ka faɗi a da, nawa ne farashin su yake?
Baya bayan ga zai kai ₦110,115.
To yanzu ana iya cewa akwai kasuwa ko ba kasuwa?
To gasuwa akwai ta amma ƙanana suke siya.
Sunana Alhaji Musa Kanga Ikiti. Farashin kayayyaki ai ba ma Ikiti ba, duk ya fice Najeriya. In ka sai abin naira 1,000 yanzu ka sai ya sai ka tafi da 1,000.
To wannan bukukuwa na Kirsimeti da sabon shekara mai zuwa ne ya kawo tsada kayayyaki?
A'a, ko da iska ya zuwa iska kafa na mu ya samu mara tambuwar. Ba magana Kirsimeti ba ne. Sun sanda hakilin sabbiki din nan, ai babu abin da zai hawa hawa. Farashin safe daban, farashin rana daban, farashin yamma daban.
Sunana Muhammad Falalu Ahmed daga Aburi Ondo State. Kayan amfani yau da kullum farashi ya yi sama sosai, especially wannan lokaci na Kirsimeti. Mutane na ta korafi akan kayan abinci ya tashi sama, musamman kayan da ake dokowa daga wasu wurare zuwa nan. Kuɗin sufuri sun karu, kuma kuɗin kayan abincin sun karu na kayan mu'amala yau da kullum. Bangaren kayan abinci an samu ƙari da wasu wurare, kuma na zagaya bangaren dabbobi, na yanki dabbobin ma ga su nan mutane sun kasa saboda tsadar abin ya zai ma mutane na so, amma babu inda za a yi saboda ba kuɗi.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambol, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com ko kuma shafukan mu na kafafen sada zumunta na Facebook, Twitter da kuma Instagram.
Yeah.
yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Yan kasa da hukuma.
Ka ja ga cikin kada zalunci, mai za ka fada a cikin yanci. Mai wannan hali yau shi ne, komai ya fada mana ƙarya ne, don mun san logar zambo ne.
Masaurai assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Dan ni a gaba na akwai wadda mace ce take neman 2500 ta sayi magani an rubuto mata asibiti babu cutan nan sai da ta kaita har kiyama.
Mu a duniya mun gayyace wannan gaban ƙasa na Rasha yake ta fafutuka akan haƙƙin talaka na kwato talaka haƙƙinsa.
Bacin zanga-zangar yaƙi da tsadar rayuwa a Najeriya shine lamarin da shirin zai haska fitila a kai a dakace mu.
Afirka mutum ne ɗan tacci, hanshaƙi kuma ingantacci, mai ƙarfi ga shi amintacci, da basira ilmi tatacci, da fari da baƙi ne ji ko na mace.
Madalla. Masu ware idan ba a manta ba a ranar 1 zuwa 10 ga watan Agustan shekarar da muke ban kwana da ita ne, ‘yan Najeriya suka gudanar da zanga-zanga a ƙasar domin nuna fushinsu dangane da ƙuncin rayuwa. Kalubalen tsaro, tsada da hauhawar kayayyakin masarufi da yunwa da taɓarɓarewar kiwon lafiya da ilimi da kuma tsadar musayar kuɗaɗen ƙetare kana da ƙarancin abinci na daga cikin matsalolin da ‘yan Najeriya ke kokawa a kai, wadda galibinsu sun samo tushe ne daga janye tallafin da gwamnatin ƙasar ke bayarwa ga farashin albarkatun man fetur a ƙasar.
Transportation yayi tsada, sannan ga lafiya yanzu ka duba ga akan 3000 sai mutum ya mutu. Dan ni a gaba na akwai wadda mace ce take neman 2500 ta sayi magani an rubuto mata asibiti babu cutan nan sai da ta kaita har kiyama. Wannan kenan. Sannan kuma bayan haka ga ainihin ilimi yanzu ka duba ga ada abinda ake biya 18,000 kudin registration da sauransu, sai ga 18,000 din nan wallahi billahi alazim akwai wanda 3000 bai da ita ko 5000 ko 8000, sai ya zo gidan radio ya yi bara a ba mu tsaro a janye mana a damu da tallafin mai.
Sunana Ibrahim Ahmad. Gaskiya abin da ya fito da mu abin da ake mana ne ba ma jin dadi. In za mu tafi makaranta tsadar kudin mota, fitin ya tsada, komai da komai ya tsada na rayuwa.
Wanda yake zanga-zangar ta rikide zuwa yanayi na tarzoma a wasu jihohin ƙasar ta Najeriya irin su Kano da Jigawa da Borno da Kaduna da Katsina da sauransu, har ma hukumomi a jihohin da lamarin ya shafa suka sanya dokar takaita zirga-zirga. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi jawabi ga 'yan ƙasa, ko da yake shugaban ya ce ya ji abin da 'yan ƙasar ke faɗi, amma ya roƙe su su ƙara haƙuri. Gwamnatin suna ɗaukar matakan rage raɗaɗin da suke ciki. Sai dai masana da ke sharhi kan harkokin shugabanci irin su Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayar Kano na ganin rashin ambata koda guda cikin bukatun masu zanga-zangar a cikin jawabin shugaban ka iya iza wutar zanga-zangar.
To wallahi akwai fargaba kwarai na cewar wannan jawabin nasu zai fusata masu yin zanga-zanga, don haka na tattaɗa jammu a tsira mai yawa kuma ta jefa ƙasar da tsarin demokaradiyyar a cikin niyyarsu. Idan mutanen gwamnati za su bibiyi sharhin da ake yi a kan jawabin shugaban ƙasa kuma su amfana da shi, to ya kamata su ma su koma su sake tunanin hanyar da za su gamsar da 'yan ƙasa. A ɗaya daga ciki ko a kuma tsawaye wani jawabin ko kuma a fito da fashin baki na gwamnati, wato a hukumance cewar abu kaza da yambata yana nufin kaza, abu ya haɗa hadda kaza, sai su shigar da bukatun 'yan ƙasa a ciki, kuma tun in suka yi haka to ya zama matsayar gwamnati in yi su sai a zuba ido aka kuma sun aiwatar. Amma ba haka ba to kamar ihun ka banza suke nuna mutane.
Harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodiko ke nasa samu.
Mazare kasa da sa'o'i 24 da jawabin shugaba Bola Ahmed Tinubu sai masu wannan zanga-zanga suka sake salo inda a biranen Kano da Jos da Katsina matasan suka yi dandazo a titinan biranen rike da tutar kasar Rasha.
Sunana Usman Sa'arma wanda aka fi sani da Usman Tawakkali Yarwa. Mu Rasha tsarin ta yanzu dole mu soshi yana burge mu tana kula da al'ummar su.
Sunana Abubakar. Manufan mu ta daga wannan tuta shine domin mu kai wa shugabannin mu koken abinda muke ta kuka yau gwamnati ta dubi talaka a irin halin da yake ciki. Yadda da kyar talaka yake samu yaci so bi a rana babu abinci wadatacce a ƙasa sannan ko babu isasshen security da mu talaka za mu fita mu noma
ba ma tuta ce kuma ta wata ƙasa ba ta ku ba za ta kawo muku wannan
to dalilin mu na haka mu a duniya mun ga yadda wannan gaban ƙasa na Rasha yake ta fafutuka akan haƙƙin talaka na ɓato talaka haƙƙinsa shi yasa muka ga ya kamata mu sanar wa da duniya waɗanda suke da kishin ɓato talaka haƙƙinsa su fito su sa baki domin Allah ya kawo mana sauki a cikin wannan lamari.
Farfesa Kamil Sani Fage masanin diplomasiya da nazarin siyasar ƙasa da ƙasa ya yi fashin baki game da wannan sabon salo.
Ya danganci ga yadda gwamnati ta ɗauki mataki a kai, amma idan muddin ta ce za a yi ƙarfi to wannan zai jawo maganganu daban-daban. Misali kaga yanzu yadda jami'an tsaro suka fito suka ɗauki tsauran mataki akan masu zanga-zangar nan ya sa har irin su Amnesty International sun fara magana cewa a sako wanda aka kama har kuma sun fara maganganu akan irin wannan. To don haka gaskiya idan yanzu gwamnati ta ce za ta yi ƙarfi ta murƙushe masu daukan tutar Rasha ɗin nan da ko ba komai za ta ga su kansu su Rasha ɗin za su fara maganganun cewa bai kamata a haka ba, wanda kuma zai iya haifar da gaskiya matsala sosai a kan abin da yake na cikin gida, kuma in ba a yi hankali ba ya zama cewa an samu shigar wasu ƙasashe cikin al'amari.
To Allah ya kyauta masu rai ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Duka da an soshi ya inganta ƙasa da tarar da wata.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwali yanzu kuma sai labaran wasanni.
Yan wasa da jami'an kungiyar kwallon kafar Manchester United ta Ingila na ci gaba da shan kakkausar suka akan kafa sabon tarihi maras kyau bayan da Bournemouth ta bi ta har gida ta lallasa ta da ci uku da nema a wasan gasar Premier a jiya Lahadi. Wannan ne karo na uku da United din take shan kashi a cikin wasanni hudu na gasar ta Premier na baya-bayanan da ta buga. Damarin da ya sa ta kafa wani sabon tarihi na kasancewa a cikin ƙungiyoyi goma na ƙasar teburin gasar ta Premier a makon Kirismeti, karon farko a tarihin ƙungiyar. Wannan lamari ya bakanta ran magoya baya ƙungiyar da fadin duniya waɗanda kuma suka kasa boye fushinsu musamman a kafafen sada zumunta tare da yin kiran da a gaggauta ɗaukar matakin gyara ga ƙungiyar. Yanzu haka United din tana ta 13 ne a teburin gasar ta Premier da maki 22 bayan wasanni 17, inda kawo yanzu ta zura adadin kwallaye 21 ita kuma aka zura mata kwallaye 22. Shahararren dan wasan kungiyar kwallon kafar Barcelona ta kasar Spain Robert Lewandowski ya bayyana cewa 'yan wasan kungiyar na cikin yanayin damuwa bayan kashin da kungiyar ta sha a hannun Atletico Madrid a ƙarshen mako. Barcelona da ce ta soma shiga gaba a wasan ta La Liga bayan da ta zura kwallo a rabin lokacin wasan na farko. To amma kuma Atletico din ta farke cin bayan dawowa hutun rabin lokaci, inda kuma ta ƙara zura kwallo ta biyu da ya bata nasara a minti na ƙarshe na wasan. Wannan nasara kuma ta baiwa Atletico din damar ƙarewa saman teburin gasar ta La Liga da maki 41 sama ga Real Madrid mai maki 40 da ita kuma Barcelona da ke ta uku da maki 38. Lewandowski ya bayyana cewa sun fuskanci kurakurai da dama a wasan da suka haddasa nasara ta kukuce musu. Yana mai cewa Tilas a koma teburin shawarwari domin tattauna hanyoyin kawo gyara. Manyan kungiyoyin kwallon kafa uku na Turai sun sabunta gwagwarmayar zauracin dan wasan gaba na Najeriya Victor Osimhen ke taka leda da kungiyar Napoli ta kasar Italiya. Amma yanzu haka yake zama aro a Galatasaray ta kasar Turkiya. Rahotanni sun bayyana cewa kungiyar Manchester United ta Ingila da ta furar da Chelsea, kazalika da kungiyar PSG ta kasar Faransa. Dukansu a shirye suke su biya kuɗi fan miliyan 75 a sabuwar shekara mai kamawa domin samun Osimhen. Chelsea dai ta rabe tana zauracin Osimhen, inda a yanzu ta sabunta saboda buƙatar rikakken ɗan wasan gaba mai zura kwallaye. PSG na son cike gurbin da Kylian Mbappe ya bari bayan komawa Real Madrid, yayin da ita kuma Manchester United take fatan maye gurbin Marcus Rashford da take son kefanar da shi saboda rashin biyan bukata a wasanni. Tauraruwar Osimhen na ci gaba da haskawa a sabuwar kungiyar da yake zama aro tun daga farko wannan kasar wasanni, kuma kawo yanzu ya zura mata kwallaye 10 tare da taimakawa a zura 5. To ƙarshen labarin wasannin kenan. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
A gaida Murtala, da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takeici.
Mutumin da ake zargi da harba shugaban inshorar lafiya na United Healthcare Allahira ya ki amsa laifinsa a yau Litinin kan zargin kisan kai da ta'addanci a wata shari'ar jiha da ake yi ta daban, wacce ke gudana kafada da wata shari'a ta gwamnatin tarayya. Luigi Mangini, mai shekaru 26 da haihuwa, yana daure cikin sarka ne kuma ya zauna a wata kotun Manhattan, inda ya amfani da microphone don amsa cewa ba shi da laifi. Bangladesh ta aike da wata bukata ta musamman ga India da miƙa hambararriyar Prime Minister Sheikh Hasina, wacce ta gudu zuwa birnin New Delhi a watan Agustan da ya gabata, inda ake zanga-zangar da ɗalibai suka jagoranta, wacce ta kawo ƙarshen mulkinta na tsawon shekaru 15, a cewar mai ba da shawara kan harkokin wajen ƙasar. MG Tauhidi Hussein ya shaida wa manema labarai a ofishinsa da ke Dhaka cewa kasar ta aiki da takardar diplomasiya ga ma'aikatar harkokin wajen India domin ta soke yar Hasina. Shugaba Joe Biden ya sassauta wa mutum 37 cikin 40 kan hukuncin kisa da gwamnatin tarayya ta yanke musu a baya, inda ya maida hukuncin na daurin rai da rai makonni kaɗan kafin zababben shugaban kasar Donald Trump mai rajin ganin an faɗaɗa hukuncin kisa ya hau kan karagar mulki. A cikin wata sarwa da aka fitar a yau Litinin, Biden ya ce waɗannan sauye-sauye sun yi daidai da dakatarwar da gwamnatinsa ta sanya akan aiwatar da hukuncin kisa na tarayya. Kamfanonin kera kayan wasan yara na ƙasar Senegal na ƙara samun kasuwa gabanin Kirsimeti, inda masu sayar da kayayyakin ke fatan samun nasara a cinikayyar kayayyakin masu inganci da ke nuna al'adu da martabar ƙasar. Galibi musulmin Senegal na da al'ada mai ƙarfi da addinai daban-daban suka yi tarayya da juna, kuma suna jin daɗin bukukuwan juna.
To masu sauraro, da haka ne muka kashe shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da ƙarfe 6 na safe gobe Talata, inda za mu kawo muku wani shiri idan Allah ya yarda. Za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com, har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka muku shirye-shiryenmu na yau, sai Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa tare da ba da umarni da ma injiniyanmu na yau. Mr. Phil Hashin Gumul ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.